فمن أدى ذلك فقد باع نفسه وماله لله. ثم الزمرة الثانية هم أصحاب الصفقة الخاسرة، وهم الذين استبدلوا الهدى بالضلالة والآخرة بالدنيا والطاعة بالمعصية. قال تعالى عنهم: يا ويلهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال المولى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إنها صفقة خاسرة بكل المقاييس، فما الذي اشتروا به الآخرة؟ دنيا زائلة ولذات فانية وشهوات تنقضي، ثم يذهبون إلى عذاب بئيس شديد لا يخفف عنهم ولا هم ينصرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة. أقول ما تسمعون، وأسأل الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين الرحمة والمغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. دكتن يبو دجنجنا تتبتك الله سبحانه وتعالى وديكها للشري يكديجيكاتا ya sanadda ita abubuwan da za ta aikata na fajirci don ya zame mata hujja kan shiganta wuta, ya kuma sanadda ita ta ƙawanta abin da za ta aikata ya zamto ta tsare kanta daga wuta don ta sarabauta da aljanna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, muna ƙara gode masa bisa buɗe ƙofar kasuwa tsakanin shi da bayinsa, ya kuma ba su riba tun kafin su shiga wannan kasuwa. Wadda wannan abinda za ka siyarwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dukiyan da Ubangiji zai baka ba ni lalacewa ba ne. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna yabansa, muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi subhanahu wa ta'ala. Shi ne wanda ya halicci bayi domin su bauta mishi, ya kuma umarce su da su sayi kawunansu daga azabansa subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa dama shi ne mafi gaskiyan masu zance. Tabbas Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sayi rayukan muminai daga gare su da dukiyoyinsu, ya ba su makwafin waɗannan rayukan da dukiyan, yaka ba su aljanna. Muna shaidawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, shi ne cikamakin annabawa, shi ne jagoran masu tsoron Allah. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara salati da salan sallama ga wannan annabin tsira da sahabbansa baki ɗaya har izuwa ranar tashin alkiyama. Ya ku bayin Allah, ya bawan Allah, ka sani cewa mafi girman wasiyan da kai wa kanka, kai wa ɗan uwanka, kai wa sauran mutane, shi ne wasiya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Domin wasiya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kan al'amari, sa'annan kuma shi ne babban kasuwanci da ake rabauta da shi, shi ne mabuɗin cinikayya tare da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya kai bawan Allah, ka lura da waɗannan kalmomi na annabta wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta su, wadda da su ne za mu buɗe khutbanmu ta yau da shi insha Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau kan dutsen Safa yayyekuwa, bayan yayyekuwa ya fara kiran zuriya na Banu Hashim baki ɗaya, yana kiransu ɗaya bayan ɗaya, yana cewa: ya ku ‘ya’yan Abdul Muttalib, ku tseratar da kawunanku daga wuta, domin wallahi ni ba zan iya amfanar da ku da komai ba a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya ku Banu Hashim, ku tseratar da kawunanku daga wuta, domin ba na iya mallaka muku komai wurin Allah ranar tashin alkiyama. Yake Fatima, ƴar Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin tsira yake da ita, wa hiya ahabbun nasi ilai, ita ce mafi soyuwar mutane a wurinsa. Yake cewa ki tseratar da kanki daga wuta, domin ba zan iya kubutar da ke da komai ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Ya ku ƴan uwa masallata, wannan wasiyar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mafi kusancin mutane zuwa gare shi, ga ƴan uwansa da baffanninsa da iska ma baki ɗaya, abin da yake nunawa cewa kusanci baya amfanarwa a gaban Allah, dangantaka baya kubutarwa a gaban Allah, matsayin ne matsayi baya kubutar da wani a gaban Allah subhanahu wata'ala, in ba shi ne mai wannan matsayin ba, in ba ceto ba, sa'annan kuma ceto na kasancewa ne bisa cancanta da amintan Ubangiji subhanahu wata'ala da mai yin ceton da kuma yarda da wanda za a yi masa ceton. Wannan wasiya ta ma'aikin tsira da aminci tabbata a gare shi cewa take dukkan wani mutum, wallahi shine abin tambaya game da aikin da yake aikata. Ubangiji ya yi gaskiya, yana cewa wala tazir waziratu wizra ukra, dukkan wani mutum ya zame masa wajibi ya sai kansa, ya sayar da kansa, ya sayar wa Ubangiji subhanahu wata'ala, domin gobe kiyama babu wata inuwa ta wani wali. Gobe kiyama inuwan dai kwaya ɗaya ne, wannan inuwar inuwar al'arshin Ubangiji ne, babu wani mai ceto da wadda za a yi masa ceto face bisa yardan Allah subhanahu wata'ala da izini ga mai yin ceton. Babu tsira in ba da aiki na kwarai ba. Wallahi me zance ya yi ga magana na hikima a lokacin da yake cewa cikin yaƙe, cikin waƙe, idza takharta bi aba'in zawi hasabi, har in za ka yi alfahari da waɗansu iyaye naka da kake takama da su, ma'abota girma da ɗaukaka da ƙima a wannan duniyan, kai kuma ka zauna ka shantake, za mu ce da kai wannan alfahari da kake yi da su ka yi gaskiya, don ba ƙarya ka faɗa ba, amma cir da abin da su haifa. Ma'ana ka zamto kai wane ne, kada ka rinka ce iyaye na su ne tuwa ne, domin gobe kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai maka hisabi ne kan abin da kaka aikata. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wannan kira na annabta yana maimaituwa a koda yaushe a kwakwalenmu da kunnuwanmu. Ya kai mutumin da kake zaune a yanzu a masallaci, wanda kake amsa kiran musulunci, ka shigo masallaci domin sallah, wallahi ka sai kanka a wurin Allah subhanahu wata'ala, amfana da shekarun rayuwanka, domin ka haɗu da Ubangiji subhanahu wata'ala, abinda zai haɗa ka da Ubangijin ka tsalin alin shine abinda kaka aikata. Ba za ka tsira ba, ba za ka ci riba ba tare da kasuwanka da kowa, in ya zamto ka yi hasarar kasuwanka da Ubangiji subhanahu wata'ala. Ya ku ƴan uwa masallata, in ya zamo kasuwa tare da Ubangiji subhanahu wata'ala, ita ce mafi alkhairin kasuwa, ita ce kasuwar da ta tafi kowace kasuwa riba. To menene haƙiƙanin kasuwa tare da Ubangiji subhanahu wata'ala cikin Alƙur'ani mai girma? Ya kai ɗan uwa mai saurare, tabbas Ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta wa rai sayan kanta da fansan kanta a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Ya bayyana wannan kasuwanci tsakaninka da Ubangijinka shine mafi girman kasuwancin bawa tare da Ubangijinsa. Hakika ka riga ka ji a baya faɗin Ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul Baqara aya ta 207, Allah yana cewa cikin mutane akwai mai sai da kansa domin neman yardan Allah, dama Ubangiji subhanahu wata'ala mai tsananin rangwami ne ga bayinsa, don haka ya datar da su zuwa ga gano girman kasuwa tare da Allah. Wannan ayan ya kai bawan Allah tana bayyana mana cewa sayan kai ba wai kawai mujarradin furuci bane, a'a aiki ne da jihadi, aiki ne da jihadi, sa'annan sadaukarwa ne. Ma'anan minan nasi mai yashiri, ma'anan yashiri yabi'u wa yashiri, yana sayarwa yana saya, yana sayarwa yana saya, yana sadaukar da lokacin shi domin sallah dan ubangiji subhanahu wataala ya sadaukar masa da lokacin rayuwarsa cikin aljanna yana sadaukar da dukiyarsa ga Allah subhanahu wataala dan ubangiji ya bashi aljanna yana sadaukar da ransa domin jihadi wurin koyarwa wurin amfanarwa wurin ceton rayuwa domin ubangiji subhanahu wataala ya masanya masa da aljanna yana mika ransa yana ciyar da dukiyarsa yana jihadi wa abokanan gaban ubangiji subhanahu wataala yana hakuri kan jarabawa duk wannan yana yi ne domin neman yardan Allah ubangiji subhanahu wataala yana cewa a cikin alqur'ani mai girma ya ku waɗanda suka yi imani bana nuna muku wani irin kasuwanci da zai tseratar da ku daga matsanancin azaba ba ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah ku yi jihadi da dukiyoyinku ku yi jihadi da rayukanku me ya kai wannan kyau fiye da abin da Imamu Muslim ya karwaito daga wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkanin mutane inji ma'aikin Allah suna yin sammakoni cikinsu akwai mai sai da kansa ko dai ya yanta kanshi ko kuma ya halakar da kansa Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah yana cewa yayin da yake sharhi wa wannan hadisin mutane baki ɗayansu kullun insu waye gari sammako suke yi zuwa ga ayyukansu cikinsu akwai wanda yake yanta kanshi ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wataala cikinsu akwai wanda yake halakar da kansa ta hanyar saba wa ubangiji subhanahu wataala kenan ashirai imma dai ta zanto baiwa ga ubangiji subhanahu wataala ba ta motsi sai da umarnin ubangiji subhanahu wataala ba ta motsi sai da abin da zai amfane ta sai ya zanto ta tsira a gaban Allah imma ta zanto baiwa imma ta zanto cikin azargaji game da sha'awanta tana biye wa abin da ranta ke so ƙarshe kuma sai ya ja ta zuwa ga halaka wallahi kasuwancin dai guda biyu ne natijar kasuwancin guda biyu ne mutane a wannan rayuwar ya ku ƴan uwa sun kasu zuwa kaki biyu ne kadai babu na uku kamar yadda alqur'ani mai girma yake ambata mana akwai ƴan kasuwa da suke kasuwanci mai riba duniya da lahira za su amfana sune waɗanda suka tsaida rayukansu ga Allah sai ubangiji subhanahu wataala ya musanya musu da aljanna Allah subhanahu wataala yana cewa cikin suratul tauba aya ta 111 tabbas ubangiji subhanahu wataala Allah ya saya wa mu'minai rayukansu da dukiyoyinsu ya musanya musu da aljanna ka lura da wannan ayan ya kai bawan Allah da ke nuna maka mafi girman aya a babin kasuwanci tare da Allah ita ce wannan aya wane ne mai sayar shine Allah wane ne mai sayarwa shine bawa menene dukiyar da ubangiji subhanahu wataala zai maida maka da shi bayan ya karbi ranka da dukiyarka ita ce aljannan da fadinta shine fadin sammai da kasai kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake ambata menene abin sayarwan ranka wanda take mallaki ne ga Allah subhanahu wataala da dukiyar da yake baka wane ne wannan mai siyan kayan kasuwancin naka shine Allah subhanahu wataala wallahi wannan kasuwancin babu hasara babu tabewa a tafi da ita malaman tafsiri sun ambata mana a cikin mabambanta littafai na tafsiri suna cewa ubangiji subhanahu wataala ya sayi rayukan mu'minai ta yadda yake wajabta musu wa'ansu wajibai ya kuma kallafa musu umartuwa da aikata da aiki da biyayya wa ubangiji subhanahu wataala ya kuma yi musu tsawa ya ne su game da saba masa ya kuma umarce su da su rinka ciyar da dukiyarsu wurin tabbatar da biyayya ga Allah subhanahu wataala sa'annan ya kuma bayyana cewa sakamakon su in fi wannan cinikayyar da kasuwanci tsakanin su da Allah subhanahu wataala ita ce gidan aljanna wadda kowa cikin musulmai yake fafutukan nemanta فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إمام السدي عليه رحمة الله ينامي تيوا باب ونمومني فاشي تشن دوتي أنت أكوي حكين الله سبحانه وتعالى إما دي جهادي كوكما صدقا كوكما نيمان فسنشن أمانجي سبحانه وتعالى دكا وان دي بعد حكين الله سبحانه وتعالى لكي كرسا a cikin dukiyarsa a game da ransa to tabbas ubangiji subhanahu wataala zai musanya masa to ya kai bawon Allah ka rinka lura yaya ne kake su kurkutar da jikinka game da kasuwanci imma da Allah ne subhanahu wataala koko da shedan ne ka rinka duban dukiyarka a koda yake ta ina yake tafiya yana tafiya ne ta wurin kasuwanci da ubangiji subhanahu wataala koko kasuwanci da shedan kaso na biyu ya ku bayin Allah sune ma'abotan kasuwanci hasararri asararran kasuwanci sune waɗanda suka karɓi bata sun yi ka shiriya sune waɗanda suka riki duniya sun yi ka lahira sune waɗanda suka rungumi saban Allah su yi watsi da biyayya ga Allah subhanahu wataala ubangiji yayi tsokaci game da su yana cewa wancananka sune waɗanda suka sayi bata suka bada shiriya kasuwancin su bata yi riba ba kuma basu zanto daga cikin shiriyu ba ubangiji subhanahu wataala ya kara cewa cikin suratul baqara wancananka sune waɗanda suka sayi rayuwar duniya su ni ka lahira ba za a sauƙaƙa musu na daga azaban Allah ba sa'annan ko ba za a taimake su ba kasuwanci ne hasararren kasuwanci kasuwanci ne hasararren kasuwanci yadda bawa zai mika lahiran shi a baki duniya wanda take gusasshiya mai gushewa kasuwanci ne wanda bawa zai fifita jin daɗin yanzu akan jin daɗi na dindindin ya tabbata cikin wahala kasuwanci ne da bawa zai biye wa san zuciyarsa don ya haɗu da san ransa ya haɗu da abin da baya so kasuwanci ne da mutum idan yake biye masa zai tafi zuwa ga azaba mai raɗaɗi wadda babu sassauci game da azaban nan sa'annan babu taimakon mai taimako Imam al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah yana cewa ya ku mutane wallahi ku fa kuna rayuwa ne cikin wayansu kwanaki ididdigaggu abin kirgawa da yanzu mutuwa na zuwa ne farar daya dukkan wanda ya samu daman sai da kansa ga Allah subhanahu wataala to ya aikata amma duk wanda ya sai da fara mabayyani da wannan duk mutumin da haka ya sai da kansa ga shedan ko mahaukaci ne mai ganewa kadai in ya hange shi zai gano cewa yayi hasara mabayyani in kana so ka ga alaman haka kalli mutanen da suke sun shagala da tsafe-tsafe wurin neman dukiya idan haka karshen su sai ka ga ba ka maraba da wannan karshen ka duba mutanen da suka sauluwantar da kwakwalan su wurin shaye-shaye har suka haukace mutumin da yake sakare-sakare in ya gansu sai ya gano cewa wannan ogansu ne a hauka da wannan ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa hakika dukkan wanda ya saiwa da shaytan kansa ya saiwa da shaytan dukiyarsa yayi hasara hasara mabayyani to yaya ne mutum zai sai kansa ko ya sai da kansa ya ku mu'minai tabbas sayan kai ba wai magana bane da ake fada kawai an fada ya wuce ba wata alama bace da ake dagawa kowa ya gani a wani al'amari ne da yake da girman mahimmanci da ake so ka kiyaye yau da kullum ga wayansu abubuwa da idan kake yi su da yaddan Allah subhanahu wataala za a gano kai mutun ne da kake sayan kanka ka sayar da kanka ga Allah subhanahu wataala dan ubangiji ya baka aljanna na farko ya ku bayin Allah sayan kai da sai da kai ga Allah subhanahu wataala da rai na nufin ni kauya ga Allah subhanahu wataala a fili da bayyane shine bawa ya zanto bawon Allah tsagwaran bawon Allah cikin dukkanin halinsa kada ya hada Allah da wani wurin bauta kada ya biye wa san zuciyarsa sa'annan kada ya kaskantar da kanshi ga wani Allah amma girmamawa addini ne kada ya kaskantar da kansa ga wani Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa dukkan wanda ya mika wuyansa dungurun gum zuwa ga ubangiji subhanahu wataala yana ne kyautata aiki ga Allah subhanahu wataala bai sanya wa wani kaso ba face Allah kadai haƙiƙa shine wanda yake yi riko da kaskarfar igiyar da babu tsinkewa tare da ita wanda yake mika kansa ga Allah subhanahu wataala zai rayu cikin yanci ka lura duk mutumin da ya zamto imanin shi ga wani Allah ne wallahi ba shi da yanci har abada ba ranan da zai samu nutsuwa, amma yayin da ka miƙa wuyanka ga Allah subhanahu wata'ala, ka sai da ranka ga Allah subhanahu wata'ala, to kai ne wanda zaka rinka rayuwa cikin yanci. Kai ne wanda zaka rinka rayuwa cikin yanci. Bawan Allah wanda ya miƙa wuya ga Allah, ana samu baya jin tsoron kowa face Allah subhanahu wata'ala in ba tsoro na ɗabi'a ba. Baya fatan komai wurin kowa in ba wurin Allah subhanahu wata'ala ba. Baya ɗamfaruwa da guru ko laya face ɗamfaruwansa ga Allah ne kadai. Wannan ita ce ibada ta haƙiƙa wadda take iya kubutar da bawa daga azaban Allah subhanahu wata'ala. Abu na biyu, ya ku ƴan uwa cikin salon fansan kai a wurin Allah subhanahu wata'ala, shine ka rinka faɗa da son zuciyarka da kuma shaidan. Allah subhanahu wata'ala yana cewa, ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, rai ta yi dubi ta gani me taka gabatar domin gobe. Mumini dubi ne zuwa ga abin da yake aikata sabanin halakakke. Yau in ya saba wa Allah yana tunanin gobe ya za a iya dada samun nasara ya kai ga sabon Allah. Amma mumini in ya saba wa Allah a yanzu, to zuciyarsa sai ta allaka, sai ta ta'allaka da wannan sabon Allah har ƙarshen rayuwarsa. Gaba daya yana ne tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, yana duban menene yake kuskure, yana yakan ransa, yana tirsasa ta kan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, yana hakurtar da ransa game da sabon Allah subhanahu wata'ala. Da zaran yayi kuskure, sai hanzari zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an yana mai cewa, ku rinka yi wa kanku hisabi gabanin a yi muku hisabi, ku rinka auna nauyin ayyukanku gabanin a auna muku nauyin ayyukanku, sa'annan ku yi ado da ayyukan kirki da tsoron Allah da kiyaye wa Ubangiji subhanahu wata'ala domin bujirowar da za a yi muku a gaban Allah subhanahu wata'ala. Da wannan ne sahabbai su zamto suna yawan cewa, dukkanin wanda ya zauna da kansa ya yi mata nasiha, ya yi mata ƙididdiga, ya gyara abin gyarawa, ya ƙarfafi ran nasa kan abin da ya dace ta ƙarfafu a kai na alkhairi, haƙiƙa shi ne mutumin kirki. Abu na uku daga cikin ababen da idan muka aikata za mu fanshi kawunanmu daga wutan Allah subhanahu wata'ala, sa'annan za mu rayu cikin aminci, ya ku ƴan uwa, za mu rayu cikin aminci ya ku ƴan uwa, shine mu tabbatar da cewa muna rayuwa ne bisa dogaro ga Allah tsagwaranta subhanahu wata'ala. Babu wani kaso na dogaro da wani face sai abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa wannan bawan na cewa zai iya amfanar da kai da shi. Amma a cikin zuciyarka kawai Allah ne subhanahu wata'ala. Yana daga cikin salo, ya ku ƴan uwa, na fansan rai daga azaban Allah da sai da rai ga Allah subhanahu wata'ala, shine ya zamto muna bautan Allah dare da rana. Ubangiji subhanahu wata'ala yana mai cewa cikin suratul an'am aya ta 162, tabbas ce da su sallata da ayyukan ibada na, sa'annan da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya ga Allah suke Ubangijin talikai. Ba shi da abokin tarayya da wannan aka yi mun umarni, ni ne farkon wadda suka yaka miƙa wuya. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana cewa, gaba ɗayan jin daɗi na kai kawo ne a tsakankanin abu biyu, imma dai bawan da ya miƙa wuya zuwa ga Allah kaɗai, ko kuma bawan da ya miƙa wuya zuwa ga halittun Allah kaɗai. Na farkonsu shine tseratacce, wanda ya miƙa wuyanshi ga Allah kaɗai cikin dukkanin sha'aninsa. Sa'annan na biyunsu, in kana neman halakakke, shi ne wanda ya miƙa wuyansa gaba ɗaya zuwa ga bayin Allah. Ya ku ƴan uwa, akwai haɗari matuƙa. A waye gari a ce ka rayu ne kana saida kanka ga shaidan, ka ki saida kanka ga Allah subhanahu wata'ala. Za ka zamto daga cikin mafi girman waɗanda suka yi hasara ta rayuwarsu, domin rai an wajabta ta ne a saida ita ga Allah, duk da cewa kayan Allah ne, kada a saida ita ga shaidan. Da wannan, dukkan wanda ya kubatar da ransa daga bautan wani Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, shi ne wanda yake da tijara tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan nan dai hanin dukkan wanda ya saida ransa ga shedan sa'annan ya koma bautan wani shedan, to in kana neman karkatacce akan hanya wanda ya cancanci wutan Allah babu kaman shi kwata kwata. Hakika alqur'ani war ita ce mafi munin kasuwa a waye gari ka saida kanka ga shedan. Da wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul jumu'a, kwatankwacin waɗanda aka dora musu aiki da attaura sa'annan ba su riki attauran sun yi aiki da ita ba, su biye wa kasuwancin duniya, kwatankwacin jaki ne da yake ɗauke da tsibi-tsibin littafai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa hali ne na munafukai sai ga rayukansu da dukiyoyinsu ga shedan. Allah subhanahu wa ta'ala yana mai cewa cikin alqur'ani mai girma, ba komai yasa Allah ya mu'amalance su da wannan ba, illa kawai sun sayi batani sun mika shiriya, sa'annan sun sayi azaba sun mika gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fama asbarahum 'ala an-nar, irin waɗannan bayin mamakin ka game da hakurin da suka yi su shiga wuta don su ji daɗi ɗan ƙalilan a cikin wannan gida ta duniya. Abu Darda radiyallahu ta'ala an yana cewa inna akhwafa ma akhafu ala nafsi, mafi girman abin da nake ji wa kaina tsoro tsoron shi, ay yuqala li yawm al-qiyama, kada a ce da ni ranar al-qiyama shin baka sani ba, shin ba mu baka haske ba, shin ba mu dage maka kukumi ba na fahimtan al'amura, to ina aikin da kai da abin da ka sani, ina aiki girman fata shi ne fatan da ya zamto bayan ilimi. Da wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamto ya fitir da Yahudu fiye da tirtinsa ga Nasara, saboda Nasara sun bace ne bisa jahilci, amma Yahudu sun bace ne bisa ilimi. Imam Sufyan Thawri alaihi rahmatullah yana cewa mabtulitu mabtuliyat hadhihi al-umma bi mithli al-ilm, wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a jarabce su da mafi girman jarabawa ba fiye da jarabawan ilimi, ilimin da ba a aiki da shi shi ne mafi girman jarabawa. A yau idan ka kalli mutane za ka ga akwai ilimi sosai, amma kai ka ce wannan ilimin da suka koya shi ne yake koya musu aikin da suke yi na alfasha da tsiyataku, to da wannan dole ne idan ka sani ya kai bawan Allah kai kokari ka kubutar da ranka daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyoyin kubutar da kai da saiga kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wannan alqur'ani mai girman ka bashi lokaci. Yau muna cikin wata irin jarabawa ta social media, gari na wayewa, kafin ka yunkuri zuwa ga alwala wayanka za ka bude, ka duba Facebook, ka bude TikTok, ka bude WhatsApp da abun da ya kama da haka. Wani ana gama sallah farkon abun da zai bude kenan, ire-iren wannan social media ba shi da lokacin azkar, sallan ma saboda ta zama wajiba ce a wurin aiki ne ba za ka tsaya ka yi abin da ya kamata ba, za ka shagalta da chatting aikinka kenan. Ka dawo cikin dare ba maganar alqur'ani bane, ba maganar bibiyan iyalai bane da haƙoƙinsu da bibiyan tarbiyyarsu, duk wannan chatting din ne gaba daya. Ba ka da lokacin da za ka bai wa mafi girman al'umma, mafi albarkan al'umma, ya yi tattalin littafin domin wannan al'umma. To ya kai bawan Allah in kana so ka tsira girma, ka so mai girma, ka baiwa alqur'ani mai girma, ka so mai girma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai cewa cikin suratul Isra, tabbas wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga abin da shike shine mafi tsayuwa, shine mafi tsayuwa a babin ibada, shine mafi tsayuwa a babin mu'amala, shine mafi tsayuwa a babin sulu baki daya. Abu na biyu daga cikin ababen da idan ka kai ka tsai da ranka da dukiyarka ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ka zamto mai dako wa Ubangiji, ka gano Ubangiji yana tare da kai yana kallonka a cikin dukkanin motsinka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Fudayl ibn Iyad alayhi rahmatullah yana cewa wallahi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci halittu ne domin su san shi. Duk wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas zai fuskanto da ransa zuwa ga Allah, amma wanda ya shagala da sanin mutane to ma ka samu a koda yaushe kuma fuskansa yana ga mutanen nan ne. Ya zamto ka rinka fifita alaƙar saninka da Allah subhanahu wa ta'ala fiye da alaƙar saninka da sauran bayin Allah baki ɗaya, domin kai da bayin Allah gaba ɗaya gurfanannu ne a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ayyukan da ya dace mu kiyaye mu rinka yi domin ya zamto mun saida rayukanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu ware wa sunnan ma'aiki da sanin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lokaci na musamman. Lokaci na musamman. Umar radiyallahu ta'ala an yana cewa inna kunna nara anna al-ilma ashaddu min al-amal, mu da abinda muke gani shine ilimi yafi tsanani wahala fiye da aiki. Ilimi yafi tsananin wahala fiye da aiki. Sai da muka yi ilimin sai muka gano cewa ashe aiki yafi wahala ba ilimin bane. To ya zamto mu ware wa sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam lokaci na musamman. Abu na hudu, mu rinka yawaita tuna mutuwa. Tuna mutuwa kan ingiza mutum zuwa ga gyaruwa, kan ingiza mutum zuwa ga aikin da ya dace. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala an yana cewa dukkan wanda ya shiga ramin salami lafiya to ba abin damuwa bane ku da kuka rufe shi game da kuncin wannan ramin. In dai ya shiga ramin salami lafiya, ma'ana tafa da guzuri kenan. Sayyidina Ali ibn Abi Talib yana ne cewa mutuwa fa tana nan a koda yaushe, ana ganinta ana jinta. Sa'annan kuma buri ba abu bane wanda kike ne cika, shaydan kuma yana nan kullun a tsaye burin shi ya dilmi yadda bayin Allah ne. Ubangiji subhanahu wata'ala ko ne tsananin azaba ne. To mu lura mu rinka aunawa zuwa gani muke tinkara. Abu na biyar, ya ku bayin Allah mu rinka gyara alaƙar mu da Ubangiji subhanahu wata'ala don alaƙar mu ta gyaru da sauran bayi baki ɗaya da sauran halittun Ubangiji subhanahu wata'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم وفقنا لما تحب من الأعمال وترضى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، فتقبل منا يا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.